Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lalle marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A ranar Lahadi 21 ga watan Janairun shekarar 2024, Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Kano ta tabbatar da kama wani matashi da ake zargi ya kashe abokin aikinsa sakamakon fushi da ya yi ya ɗauki matakin dukansa. Bayan shiga hannun 'yan sanda, matashin ya bayyana cewa ya yi nadamar biyewa fushi, inda ya ce da ya san zai yi sanadiyar mutuwar wani, to da bai zo neman abinci Kano ba. Sau da yawa ana bayyana fushi da ɗaukar doka a hannu a matsayin waɗansu matakai da ke ragewa mutum mutunci, martaba da kima a idon duniya. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya tattauna da waɗansu da suka taɓa aikata wani abu cikin fushi, daga baya suka yi ta da na sani. Mun ji ta bakin masana kan hanyoyin maganin fushi da ke kaiwa ga nadama. To da farko ga waɗansu 'yan Najeriya da bayanin abin da suka taɓa yi cikin fushi daga baya kuma suka yi nadama.
Assalamu alaikum, sunana Sama Umar. Abinda ya taɓa yi wanda sanadiyyar fushi ne sanai wannan abin, akwai wata friend ita a kan socket ne. Socket ɗin nan ni na siye shi a lokacin na sa a kaimin fixing ɗin shi, ina amfani da shi. Ta ce ita a fito ita ma lokacin da tana da buƙata za ta yi amfani da shi. Haka dai na ce ba zan ba ta wuri ba, tunda dai lokacin da aka yi fixing ɗin shi ba ta contributing komai aka yi ba za a fixing ɗin. So along the line dai fushi ya ɗibe ka muka yi faɗa muka yi rigima da ita. To kuma abin da ba ni mamaki bayan mai rigima ita kwana biyu, rigima fa sosai. Kwana biyu daban da lafiya, ita ne ta kula da ni. Ita ne ta fara ma zuwa ta je ta nema agajin gaggawa a kawo mota na ambulance kenan a tafi da ni a kai ni domin duba lafiya. So wani abin da ya faru incident ɗin nan kuma fushi ne ya sa haka. Ni na yi fushi, ita ta yi fushi, dukanmu kowa da an ganshi a wurin. To shi ne sanadiyyar abin da ya sa har muka kai ga faɗa. Sannan tambaya na biyu kuma yadda nake manajan angaɗi na. Yanzu ko da an maka abin da zai ɓata maka rai za ka yi kamin ɗin kanka. Sannan abu na biyu shi ne ka tuna idan ka je ka yi ɗauki wani action inda ba shi ba ne ba, ka san me zai je ya dawo ba. So dole za ka yi hankali ka yi tunani mai zurfi a kai kafin ma ka ɗauki wani action ɗin ko wani abu makamancin haka. Secondly kuma shi ne dukan mutum da musulmai ne, za ka yi ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko kuma wani zuba idan kana da wani waƙan da za ka kunna da zai ɗankwantar maka da hankali za ka kunna shi domin samun nutsuwa tattare da kai. Ko kuma let's say irin kai mai son ɗan hira ne haka, za ka nemi wanda za ku yi hira da shi ko wani abu makamancin haka, duk su hanyoyi ne za su taimaka maka. Sannan kuma ruƙo ma, saboda yawanci an ga yana samun asali ne daga ruƙo. Idan mutum ya kasance shi mai ruƙo ne abubuwa da yawa a ran shi, to ƙanƙalilan abu da za a yi mishi zai iya sa duk waɗannan abubuwan da ya riƙe a ran shi za su haɓaka shi ya kai ga abin da za a je a ce za a yi da an sani daga baya. So Allah Ubangiji ba mu ɗaukan kiyaye wannan fushin namu ga baki ɗaya. Na gode.
To gaskiya abin da na taɓa yi wannan ke jin ba ban yi ba. So za a kai yarinya makaranta ne kuma ranar misali na za su fita. So sai zama na cewa dina ni nake kai ta, sai zama na cewa su tunda za su fita su tafi da ita. So an ce za a shirya ma abinci, ni kuma na kwanta ne ashe ita ta ce ga abin da zan ci, na ce mata to zan ci. Ashe ita tana tunanin kafin ta fita ne za ta haɗa ma abin. Naga har kusan 8:30 ba su fada ba, ina fitowa kawai na fara faɗa ki me yasa za su zauna har yanzu 8:30 ba su fita ba, kaza kaza kaza. Magana dai daga baya dai zai dai ya zo ya ɓaci. To har suka zo suka tafi makarantar suka fita dai bai dai ba daɗi ba. So bayan sun fita ne wannan abin ya dinga damuna, na ji to dama dai ban yi hakan ba. Sannan a ɓangaren kuma abin da ke kautar min da fushi, wani lokaci mafi akasari idan kana cikin ɓacin rai kan duba wane ne na ɗan fi kusanci da shi ko wane ne ya kawo muke ɗan zama mai fira, sai in ji yanzu na in kuma ba haka ina da wani ɗan abin kallo ko abin nishaɗi wanda zai ɗan ɗauke min hankali. Ko kuma wani lokaci sai ka tashi ka yi sallah ko ka yi ko in yi tashi in yi sallah ko in yi karatu haka. So wa'innan abubuwan da gaskiya su ne abubuwan da suka fi yaye min damuwa ko kuma fushi haka in na shiga ciki. wannan shine dai abin da aka fi mafi akasari abin da na kan yi a yayin da na tsinci kaina a irin wannan hali. Nagode.
Waɗansu 'yan Najeriya kenan da bayanin yadda fushi ya taɓa sa suna dama. Muslim Muhammad Yusuf ya tattauna da wani masanin halayyar ɗan Adam da jirkicewar ƙwaƙwalwa kan hanyoyin maganin fushi da ke kaiwa da nadama.
Sunana Jibrin Haruna, Assistant Chief Nursing Officer, Mental Health and Psychiatric Nursing.
To
am Kano Teaching Hospital. Shi wani abu ne wanda normality ne wanda da duk ɗan Adam da aka taɓa dole zai nuna ɓacin ransa, ko da a cikin taro ne, ko da cikin jama'a ne, ko wani a cikin mu'amala. To mukan kaddara shi abnormality in dai ba har ya wuce wani mataki na mizanin ya zama matsala ba. To idan dama duk ɗan Adam ɗin da ka ɗan taɓa dole ɗin nuna ma cewa ka taɓa shi, ko da ba kai tsaye ba, ko da ta wace hanya. To shi ne ake nunawa cikin fushi. Ɗan Adam shi ne sai ya nuna shi cikin fushi, ka gani kar ka gane a fuskarsa.
Amma kamar a al'adance ko yanayin halayya na ɗan Adam, me ke sa mutum idan ya fusata yakan fita hayyacinsa ya aikata wasu abubuwan da basu dace ba ma?
Yawancin shi fushin ya rabu gurin a kimiyyance ya kasu kashi uku. Akwai fushi na farko wanda ɗan Adam yake nuna ya jin passive, ana kiran shi passive anger. To shi passive anger ne kawai zai ɗan mu'amala ne da kai irin ya furta haka da bakinsa da sauransu ya nuna ma a cikin ɓacin zai yake ya yi fushi. To akwai fushi kuma wanda mataki na biyu wanda yake ce muke kiran shi a kimiyyance aggressive. Dan Adam in ya hari fushin shi ya wuce mataki na biyu ya tafi na uku, na biyu ya wuce na ɗaya ya tafi na biyu, shi ne aggressive. To shi ne za ka ga wani lokaci yakan ɗau kamar doka a hannu, takan kai cewa ka ƙure shi ya zo ya retaliating. Bayan ka ƙure shi ka kai shi kamar mutum ɗan Adam bungu ya zo har ya zo ya furta har ya zo ya kamar attacking ɗinka kai tsaye. To shi ne za ka ga ya zo aikata wasu abubuwa da kaman ya fita daga cikin hayyacinsa.
Irin wannan fushi yana tasiri a ƙwaƙwalwar irin waɗannan mutane da zai zame musu jiki idan har ba su iya magance shi ba ko ɗaukar matakin dakatarwa?
Yakan zama akwai mutanen da suke da halittansu personality, ana kiran shi personality, kamar halayyar nan an Adam ne wanda aka haifi mutum da shi. Aka samu wasu sukan yi saurin fushi kuma ba sa sauka. Da su daɗe. Amma ga a normal taki shi ne kaɗan yi fushi kawai minti ɗaya biyu ka haƙura ko aka ba ka haƙuri. To su irin waɗannan ana ɗan samun su kamar mutum ɗaya a cikin 50 ko fiye da haka. Suna saurin fushi ko ba sa sauka, sukan kai matakin da sai ka gani ganin su kamar ma mahaukata ne sun fita daga cikin hayyacinsu. Kuma masu hayyaci ne ba sa jure. Ɗan laifin da aka musu komai ƙanƙantar shi. To za ka ga akwai wasu yawancinsu mukan dira suna da wani sinadari ne wanda yake in ya hau baya sauka da wuri. Suna da wani sinadari a cikin kamar kodansu adrenaline ake kiran shi yake sa mutum ya yi fushi. To su magana fushi kaɗan sukan yakan sarrafu da yawa a cikinsu ne. To shi ne zai ga kawai sun ɗau mataki da kansu, sun ɗau matakin da daga baya ka ga an zo ana ɗan samun kamar nadama haka. Shi ne mutane suke ganin su kamar marasa hankali.
A ɗabi'ance wani irin abu mutum ya kamata ya riƙa yi idan ya gano ya fara kamuwa da irin wannan yanayi na fushi, me ya kamata ya yi don daidaita yanayin sa?
Farko mataki na farko ma mutum ya yarda cewa shi mai fushi ne sosai. Duk ɗan Adam da ya yarda shi mai fushi ne sosai, to akwai abubuwa da za su zo idan abin fushin ya zo ko na ɓacin rai aka ɓata mishi rai. Mataki biyu zai iya amfani su. Na farko sai avoiding. In aboki ne mai fitina ko wani abu mu'amala ne mai fita, to sai mutum ya dinga kokari yana avoid abu, baya zuwa tura kansa sosai cikin a yi mu'amalan da shi. To in ya ɗau wannan mataki na farko, to za ka ga kawai ya magance shi. Ko kuma mataki na biyu dojin, idan da abin da ya san duk abin ɓaci da yana nan sashin, sai ya bar nan ɗin shi kuma ya kokari ya tafi wani gun. To za ka ga kamar shi ba yadda za a yi a haɗu ma bari a yi fushi.
Kamar waɗanne
wannan mataki biyu mutum ya yi insha Allah za ka ga an samu waraka.
Kamar akwai wasu cututtuka da za a ce hakan saurin fushi ko yawan fushi yana haifarwa, ko a ce irin hawan jini ko ciwon damuwa ko wani dai cuta haka?
Akwai masu ciwon da muka fi samun su kamar a asibiti da saurin fushi shi ne masu kamar wanda ake kiran shi mood disorder. Cututtuka ne na ƙwaƙwalwa wanda suka shafi halayyar ɗan Adam. Za ka ga yawanci masu irin kazar-kazar sosai, muna kiran su bipolar mania, ka masu kazar-kazar ba ka zama guri ɗaya a yi can a yi can, to suna saurin yin fushi.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta kafofin mu na sada zamanta a facebook.com/aminiatrust ko a twitter.com/aminiatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta TuneIn Radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar internet a trustradio.com.ng da kuma ta wani station FM abokan hulɗar mu a sassan Najeriya. Madalla kafin yanzu kun saurari waɗansu ƴan Najeriya da labaran yadda fushi ya kai su ga aikin da na sani kuma kun ji wani masani kan halayyar dan adam da jirkitar kwakwalwa da shawarwari akan fushi yanzu sai ku gyara zama in hada ku da Ustaz Muhammad Kabir Jaji wani malamin addinin musulunci kuma mai sharhi da ba da shawarwari akan rayuwa da bayani kan hanyoyin magance fushi a mahangar addinin Islama
fushi a mahanga ta musulunci Musulunci addini ne da ya tarda Allah wadai da wato zamantuwa cikin fushi da kuma mutum ya kasance ba shi da aiki sai fushi abin fushi da wanda ba na fushi ba da mai shi abin fushi wannan ba dabi'a ba ce wanda musulunci yake maraba da ita ba dabi'a ba ce wanda musulunci yake san wato al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kasance su support da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalinmu a cikin hadisai mabambanta wanda ya nuna mana illa da aibi da irin wato abubuwan da fushi yake jawo mai shi a matakar mutum ya kasance cikin fushi to babu abin da ba zai iya aikatawa ba zai iya kisan kai zai iya aikata aika-aikar da daga baya zai dawo yana nadamarta zai iya aikata abin da zai cutar da shi a duniyance ko ya cutar da shi a lahirance fushi shi ke jawo kisa fushi shi ke jawo tashe-tashen hankali fushi shi ke jawo ta'addanci wani lokaci to don haka ya kamata musulmi ya kwanda sanin cewa matukar wato ya bar fushi ya tasirantu a tare da shi abun fushi ba na fushi ba a ce yayi fushi ya furta wata kalma wanda daga baya zai dawo yana damun fadinta ya aikata wani aiki wanda zai dawo daga baya yana nadamarsa hakika wani musulmi yana buƙatar orientation don ya fahimci menene musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wato a mahanga ta musulunci ba ƙarfi bane ba mai ƙarfi bane mai saurin wato kai abokin fadarsa ƙasa mai saurin illa ga abokin fadarsa mai saurin kai in kai mai saurin nan da nan ya ji ma abokin gabansa amma an ga ta musulunci ba shi ne ƙarfi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa shadidu bis-sur'a ba mai ƙarfi bane mai saurin yin kai ba mai ƙarfi bane mai saurin kai duka ba mai saurin ƙarfi bane mai saurin illatar da abokin gabansa innama shadidu alladhi yamliku nafsuhu inda lahu ƙarfi a mahangan musulunci shine wanda za a yi mai abun fushi amma duk da fushin da ya yi bai rasa hankalinsa ba yana iya control ɗin zuciyarsa yana iya control ɗin hankalinsa ba zai biye ma dukin fushi ya aikata aika-aika daga baya ya dawo yana nadama ba mai ƙarfi shine wanda ko da ya yi fushi hankalinsa baya fushi ko da ya yi fushi ko da an harzuka shi ko da abokan adawarsa abokan gabansa ko makiyansa ko mahasadarsa sun yi abin da za su tunzura shi sun yi abin da zai sa ya fusata sun yi abin da zai sa ya ji haushi ba zai biye masu ba zai aikata abin da suke so ba wannan shi ne mai ƙarfi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
To masararo da wannan bayani na Ustaz Muhammad Kabir Jaji shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mu saki haduwa da kowa shiri na gaba da izinin Allah. In zama da na abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf. Ni Muhammad Awwal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.